baki mai yanka wuya. Shin menene dalilin da yasa a yanzu ƴan arewacin Najeriya suka soma goyen bayan fafutukar da wasu sassa a kudancin kasar suke yi na ballewa daga kasar?
Turace ta kai bango yasa har wasu suke tunanin cewa ma a raba kasar.
Jama'a assalamu alaikum. A can baya dai jama'ar arewacin Najeriya na kalubalantar duk wani yunkuri ko fafutuka ta raba kasar. Duk kuwa da cewa wasu bangarori a kudancin kasar sun dade suna fafutukar ballewa domin kafa nasu kasashe. Fafutukar da ta fi shahara dai ita ce ta 'yan kabilar Ibo, waɗanda suka dade suna fafutukar kafa kasar Biafra tun a shekarun 1960. Duk da yake dai gwamnatin Najeriya a lokacin ta sami dakile wannan fafutukar biyo bayan yakin basasa. To amma kuma yanzu haka wasu kungiyoyi a yankin kudu maso gabashin Najeriya suna zafafa wannan fafutuka, musamman kungiyar nan ta fafutukar kafa kasar Biafra, wato IPOB. Ko baya ga wannan ma akwai wasu kungiyoyi a kudu maso yamma waɗanda su kuma suke hankoron kafa kasar Oduduwa ta Yarbawa zalla. To sai dai sabanin lokacin da ya gabata, a yanzu ƴan arewa da dama ma sun fito ƙarara suna nuna goyon bayan su ga fafutukar da wasu ke yi na raba Najeriya, musamman a wannan lokaci da kasar take fama da rashin lafiya na kalubalen tsaro a dukkan sassan kasar. Ko a makon da ya gabata, wata hadaddiyar kungiyoyin matan arewacin Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga, suna kira ga gwamnati da ta saurari bukatun masu neman ballewa, baya ga sauran kungiyoyi na dattawa da matasan arewa waɗanda su ma suka nuna goyon bayansu ga masu son raba kasar. Nasura Ashir Sharif shine shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya.
Mun magana da wasu dukkanin sarakunan mu na arewacin Najeriya da manyan mutane, inda muka nuna musu hatsarin ci gaba da zama da ƙabilar Ibo a matsayin 'yan Najeriya. So abinda muka yanzu shine mun kai kukan inda yake da su ne suke da haƙƙin yin abin da ya kamata. Wato mun kai takardu ga majalisar ƙasa, inda muka nuna musu mahimmancin su dakatar da maganar wannan gyaran kundin tsarin mulki da suke yi na 1999, su mai da hankali wajen ceto ƙasar daga rugujewa. Sakamakon wannan kabila ta Ibo da suka ɗauki makami suke yakar gwamnatin Najeriya, suke yakar mutan Najeriya. Su mai da hankali wajen ƙirƙiro wani mafita daga kundin tsarin mulkin Najeriya, inda za a cire mutanen daga sannan a ba su ƙasarsu, su tattara su koma can ƙasa su zauna, mutane su zauna lafiya. Shi ne abin da muka yi, su dakatar da wannan gyara da suke, domin ba za ka je ka yi gyara na kundin tsarin mulki da wanda shi bai ma yadda da ƙasar ba. Ai, ka ga tibka da warwara kenan, ko kitso da kwarkwata. Mafi alheri shi ne su ba sa san Najeriya, sun ce su ba 'yan Najeriya ba ne, kuma ba faɗa su kai ba daga aikinsu. Sun ɗauki makami a 1967, sun yaƙi ƙasar nan tsawon wata 30 ana yaƙi da su, akan su sun balle sun yi ƙasarsu. Suka kuma ɗaukar makami a 2017 ƙarƙashin wannan yaro Nnamdi Kanu, suka dinga kashe jami'an tsaro da wasu ƙabilu, musamman mutanen arewa da ke yankinsu. Yanzu a 2021 sun ɗauki makamai suna rugurguza duka wasu hukumomi na 'yan sanda, suna kashe jami'an soja da ɗan sanda da custom da immigration na ƙasa, suna kashe jami'an hukumar zaɓe, suna ruguza hukumomin zaɓe a yankunansu, suna kuma kashe mu mutanen arewa mazauna wannan yankinsu. Kaga kowa ya san wannan abu da gaske suke yin sa. To da a bar ƙasa ta shiga yaƙi, ta ruguje cikin yaƙi, gara a zauna a ƙirƙiro doka a cire su. Wannan shine alheri ga ƙasar nan, kuma shine muhimmin aikin da ya kamata su yi domin ƙasar ta zauna lafiya. Mu ba mu san yaƙi, kuma ba za mu shiga yaƙi ba. Kuma suka tafi, ba za mu yadda ƙasar Najeriya a ce za a zo a iya rabiyun wannan abin ko dawo da su ba, ko kuwa wata mu'amala ta diplomasiya tsakaninmu da su. Daga nan zuwa shekara 20 ba mu yadda ƙasar mu ce wata mu'amala ta diplomasiya da su ba, da dai da visa ta shiga ƙasa da ƙasa mu ba mu so da su. So da haka je su yi ƙasarsu, su ban mu mai ƙasarmu, su zauna lafiya mu zauna lafiya, abinda mu muke so kenan.
To sai dai fa ba dukkan 'yan yankin na kudu maso gabas ko kuma 'yan ƙabilar Ibo ne ke goyon bayan fafutukar ballewa ba. inji tsohon gwamnatin jihar Imo kuma dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar jihar yanzu haka Rochas Okorocha.
Wannan kuma ai ta zuwa kaman maganar yara. Ba zai yiwu ba. A kaina ina za su je. Yanzu misali ga ce Rochas yanzu. Ga yara na a Rochas Foundation da suke Kano, Sokoto, Bauchi, Yola, Zaria da kuma Jos. Ina da yara yanzu sun kai wuce 15,000 yawancin su yara Hausawa da Fulani. Da suka ce Araba. A samu farkawa ina zan kai su ka ce da ki passport zuwa Kano Ali soka wani yau ba ko da muna so kasar na ta zuwa da mu muna kasar na akwai talauci gaskiya duk tambayoyin da ka yi mun ko daga nan zuwa gobe har zuwa gata jibi to masallamu kasar na mu akwai talauci to haka daina talauci da rashin adalci a kasar nan da yaudara na siyasa to kaga an samu zaman lafiya su ya daya ne ka san wannan abin da kuna fara ba haka suka doke ta ba wallahi ba haka suka doke ta ba ibo dai ba haka suka doke wannan magana nan ba suna magana araba ko kuma magana a farka din na ko kake ce ta araba din na shine har yanzu suna da kasuwanci a Sakano suna na Sokoto suna na Katsina ba ku tobe ba kuna magana araba eh na yiwa ba dai bai ta ba ko idan ku bar magana nan siyasa za ka sa cikin duk magana.
Wasu 'yan siyasa a arewacin Najeriya ma na ganin raba ƙasar ba shi ne mafita ba. Muktar Ishaq ya kasai wanda kuma shi ne kwamishinan ayyuka na musamman a jihar Kano na daga cikin masu wannan ra'ayin. Amma na tambaye shi, shin ko me yasa a yanzu wasu 'yan arewa suke goyon bayan raba ƙasar?
Ta iyawa tura ce ta kai bango yasa har wasu suke tunanin cewa ma a raba ƙasar. Amma duk mutumin da yake ma'abocin hankali ya san abin da yake yi. Ko dan arewa ko dan kudu ba zai so a ce an raba Najeriya ba sabili da idan ka kalli yadda zamantakewar take da yadda mu'amalar take to ta yaya zaka raba kasar ka dauka ma za a zo a zauna ne akan tebur a yi magana ba magana ce ta ayyaki a kashe wani ba akwai mutane da suke yan kabilar kudu ko ba inyamuri ko bayarbe ko dan wani yare dai ya zo ya tashi an haife shi a arewacin Najeriya ya girma a arewacin Najeriya ya yi gida a arewacin Najeriya ya yi karatu a arewacin Najeriya yana da sana'a a arewacin Najeriya yana da gida ko gidaje a arewacin Najeriya idan ka ce yau an raba ƙasar nan ina za shi haka malam Bahaushe ko ba Platani ya yi ƙarfi a kudancin ƙasar nan ya hayayyafa ya yi arziki daidai bashin gurgudan irin wannan Allah ya bashi an cuɗanya an riga an zama ɗaya bai ma san kowa a arewacin Najeriya ba idan ka zo ka ce a raba ƙasar nan ina za shi to amma saboda abubuwan da suke faruwa saboda yara ƙanana musamman 'yan ƙabilar Ibo wa'inna suke ta ƙarajin ko kuma kartar ƙasa cewa a raba Najeriya ko ta halin ƙaƙa har suna kashe-kashe ina zaton ba su da tarihi na abin da ya faru a lokacin yaƙin Biafra na farko da aka yi. Inda suna da tarihi da irin abubuwan da suka faru da an kace musu su zo ma yanzu a raba Najeriya ba za su yadda ba yanzu ka dauki malam Bahaushe da yake zaune a kudancin Najeriya a kowane loko da sako yake in ka je za ka ga mafi yawanci sana'ar da yake ma kasashiya ce ba wata sana'a ku zo mu gani ba ce amma idan ka dauki kabilan nan musamman inyamurai idan ka zo arewacin Najeriya su yanzu yadda suka zo suka zama sun yi reshe sun yi saiwa sun miƙe sun yi ganye sun yi wato bishiyar ta miƙe sun yi baza arzikinsu irin manya-manyan gidaje manya-manyan shaguna manya-manyan sana'o'i manya-manyan kamfanunuka da suka mallaka a arewacin Najeriya in ka ce musu su tashi su koma can ƙasar tasu inda suke tunanin a raba ɗin su ba ma za su fara ba dai waɗannan abubuwan da ya kamata ɗan adam ya gane su waɗannan da suke hasashe ko suke wannan shirman suke ɗaukan wannan matakan idan aka ce za a zo a ɗauki mataki irin wanda su suke ɗauka ai za su fi kowa wulaƙanta za su kuma kowa asara saboda haka babban abin da ya fi dacewa su yi shi ne su sa hankali ya dawo ya karkato da tunaninsu ya ɗora su a kan layin zaman lafiya da kasancewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya shi ne babban abin da zai ba da cigaba da zaman lafiya shi kuma zai fi ba da cigaba da yalwa da tattalin arzikin ƙasar nan ya miƙe.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza da Muhammad Hafiz Baballe. Cuba Hero Dodone ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.